Wannan ita ce Adventist World Radio. Gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa.
Mai sauraro, ina maka marhaban sake saduwa da kai a shiri na yau. A yi ƙoƙari a bi mu a hankali yayin da muna shirye da shirye-shirye masu ƙayatarwa. Pastor Shem Danladi Audu yana shirye da fili na mu yi ruku'u. Menene bukatar addu'ar taka a shirinmu na yau? Ko ka tura mana da bukata na addu'a? A matso kusa da akwatin rediyo inda Pastor Shem zai bishe mu a fili na addu'o'i da damo'i da mai sauraro ya tura. Pastor Dauda Jonathan shi ne zai bishe mu a fili na sujada. Pastor Audu shi ma yana shirye da guziri domin rayuwa. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakaria. Ina da godiya sake saduwa da kai. Sai ai kokari a bi mu a hankali.
Mai sauraro, ina maka maraba da sake saduwa da mu a cikin wani sabon shirinmu a filin mu yi ruku'u. Fili ne da kan yi addu'o'i a kan bukatun jama'a, musamman wanda mai sauraro yake aiko mana su a cikin makon. Sunana Pastor Shem Danladi Audu zan gabatar da shirin. Yau shirin zai ɗauki wani sabon salo ne, inda za mu yi addu'o'i na musamman domin wasu rukunin mutane da ke a cikinmu. Da ke fuskantar mummunan yanayi a cikin rayuwar yau, waɗannan rukunan mutane su ne gwamraye da marayu. Amma kafin mu dukufa cikin sashen addu'o'i, zan so mu yi karatu daga cikin littafin Fitowa Sura 22 aya 22 zuwa 24. Maganar Allah yana cewa, "Kada ku ci zalin marayu da gwamraye, in kun tsananta musu, ba shakka za su yi kuka gare ni, ni kuma haƙiƙa. Zan ji kukansu, zan husata in sa a kashe ku cikin yaƙi, matanku su ma su zama gwamraye, ‘ya’yanku kuwa su zama marayu." Allah ya ƙara wa kalmarsa albarka. Mu yi addu’a. Mun gode maka, ya maɗaukakin sarki, domin ka sake kawo mu wannan filin mu yi ruku’u, inda yau muna addu’a ne domin gwamraye da marayu. Ya Ubangiji, ka kasa kunninka yau ga addu'o'inmu, ka amsa mana su. Mun yi wannan roƙon ne da godiya, darajar zubar da jinin Yesu mai cetonmu. Amin. Gwamraye da marayu a zamanin namu na yau na cikin wani mawuyacin yanayi, musamman a nahiyarmu ta Afirka, inda al'adu ke taka muhimmin rawa wajen jefa su cikin wannan yanayin. A waɗansu wurare, da zaran mace ta rasa mijinta, to nata ya same ta. Gwamraye sukan taru su yi mata dukan tsiya, wai sunan wannan dukan maraba da zuwa makarantar gwamnati. A wasu wuraren, akan tilasta ma gwamruwan da ta sha ruwan da aka yi ma gawon mijinta wanka da shi, wai don a tabbatar da babu hannunta a cikin mutuwan mijinta. Wasu kan tilasta ma gwamruwan wanka a bayyanin mutane ranar jana'izar mijin, wai don tsarkakewa daga ƙazamtar mutuwar mijinta. Gwamraye da marayu kan fuskanci cin zarafi, danniya da zalunci. Suna da sauƙi wajen fuskantar fyaɗe da cututtuka kamar ƙanjamau da danginsu. A wasu wurare, akan tilasta ma matan da ta bada takardar ajiyar banki na mijinta. Akan kwashe kayayyakin gidan kamar su sutura, takalma, kujeru, gado, mota, keke. A wasu lokuta ma akan kore ta daga gidan da ‘ya’yanta, sai ta shiga cikin yanayin azaba, fatara, ƙunci, cin zarafi, jaraba, kai har ma yakan kai ga rasa rai. Ubangiji na mana kashedi da babban murya yau da cewa, da kada mu ci zalin gwamraye da marayu, domin kada hushinsa ya ƙuna a kanmu. Domin Allah ya damu da su, ya san da zamansu. Cin zarafinsu wasa da Allah ne, zai jawo maka hushin Allah. Mai sauraro, lokaci ya yi da ya kamata mu sake sabon duba game da gwamraye da marayu. Suna buƙatar taimakonmu, ƙauna da kulawa. Suna buƙatar shawarwari, sannan babban abu duka suna buƙatar addu'o'inmu. Mai sauraro, yanzu za mu miƙa waɗannan rukunin mutane a gaban Allah cikin addu'a. Ina buƙata da ka haɗa hannu da mu cikin wannan lokaci, dukan inda kake suna buƙatar addu'o'inmu cikin mawuyacin yanayin da suke fama da shi. Muna cikin addu'a. Allah gagara misali, mun gode maka domin zarafi da kyautar rai, mun gode maka domin kai Allah ne mai jinkirin fushi. Da ba domin jinkirin fushinka ba, to da wane ne za ya tsira? Domin duka mun yi zunubi, mun ƙasa ga darajarka. Cikin wannan lokaci, Baba, mun kawo ƙarar zunubanmu a gabanka, ka wanke mu sarai daga dukan rashin adalcinmu. Ya Ubangiji, mun gane yau da cewa muna cin zarafin gwamrayu da marayu ta hanya daban-daban. Ka canza tunaninmu game da su, ka sa mana zuciya na tausayi don tallafa musu a kowane lokaci. A yanzu, ya Ubangiji mai runduna, muna miƙa dukan gwamrayu da marayu a hannunka, kai Allahnsu ne da Uba a gare su. Ka ci gaba ka riƙa biya musu buƙatunsu na jiki da na ruhaniya. Ka kawar da dukan yanayi da zai sa su yi kuka har su ce, inda babanmu yana nan da rai. Ka tallafe su, ka shinge su daga mugaye da ke amfani da kumamancinsu don zaluntarsu. A ƙarshe, duka ya Ubangiji, wannan babban ranar farin ciki, ran da za mu ganka fuska da fuska, mu kuma sadu da ƙaunatattu maza da mata da suka mutu cikin Kristi, inda za mu zauna da kai har abada, inda ba mutuwa, ba gwamranci ko maraici. Begenmu kenan, mun yi wannan roƙon ne da godiya cikin sunan Yesu Mai Cetonmu. Amin. Mai sauraro, nan ne za mu dakata cikin shirin namu na yau a filinmu yi ruku'u. A ci gaba da turo mana saƙon buƙatun addu'a don yin addu'o'i a kansu. Allah cikin alherensa ya kai mu mako na gaba. Amin.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine awr/hausa. awr/hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka.
Barka mai tsauraro, ni ne mai suna Pastor Dauda Jonathan Tanko. Za mu yi karatu cikin littafin mai Zabura, Zabura Sura 8 aya 4. Wani abu ne mutum da kake tuna da shi, dan Adam kuma da kake ziyartarsa? Kan magana, wane ne mutum? Mu yi addu'a. Mu yi godiya ya Allah, ga kalmarka koya mana. Mu gane asirin mutum, a ƙarshe duka mu ɗaukaka sunanka. Shi mai tsauraro ma, mu yi albarka a dalilin tsauraro waɗannan kalmomi. Albarkaci Yesu shi ne mai cetonmu. Amen. Wane ne mutum? Mai Zabura Sura 8 yana cikin dubawa sai ya gane mutum ya fito daga halittar Allah. A cikin rayuwar mutum yana dauke da shagulgula a cikin rayuwarsa na yau da kullum. Mutum da ya samu kansa cikin duniya ya zo ya ga shi ya zarafi ne da zai duk wani abun da ya ga dama. Shi yasa mutum ya manta da mahaliccinsa Allah yana yin abubuwa wanda shine ransa ya dosa, shine mai zabura yayi bincike. Idan muka dauki karatu sura 8 din gaba daya, zamu gani yana cikin kulawa sai ya ga dabobi sun san da mahaliccin su, wato Allah, suna daukaka Allah. Waɗanda suna cikin ruwa da waɗanda suna bisa kasa, duka dabobi sun san da Allah suna yi masa yabo. Sunsayen sama sun san da Allah wanda ya halice su, shi yasa a kowane lokaci suna rera waka ga Allah. Kifaye wanda suna cikin ruwa da dukkan dabobinsu suna nuna yabo ga Allah domin sun san wanda ya yi su. Amma mutum da yana dauke da kamannin Allah, da darajar Allah, da tunanin Allah, wanda Allah ya saka shi bisa duka waɗannan dabobi domin ya mulke su, ya koya musu nufin Allah, ya jagorance su, domin mutum ne kadai aka bashi tunani irin na Allah, aka bashi rayuwa domin ya sansance abu mai kyau da mammuna, shine mai zabura ya duba ya gani mutum yayi banza da mahaliccinsa, bai damu da Allahnsa ba. Mutum yana yin abubuwa da ya dace, yana gani shi ba shi da lokaci domin Allah. Shi yasa mutane ma a kwanakin Nuhu sun ce ba su da lokaci domin Allah, mutane a kwanakin Lotu sun ce ba su da lokaci domin Allah. Ashe ma mutum ma ina ne karshen shi? Mutum ma mutuwa ne. Shi yasa cikin littafin Farawa sura 3 aya 19 Ubangijin Allah ya ce ma mutum, tunda ka ketare wannan duka ka zama mai zunubi, ka san nagarta da mugunta, to daga turbaya aka ciro ka, turbaya zaka koma, daga kasa ne aka ciro ka, zaka koma cikin kasa. Ashe mutum ma ba komai bane, mutum ma mutuwa ne. Dan uwa, wani irin shiri ne kake yi domin karshen ka? Karshen shine damuwa, yaya zaka karasa a wannan duniya? Mutuwanka shine zai koya maka wani rayuwa ne zaka samu. Shi yasa zuwan Ubangiji idan ya zo, za a tada waɗanda suka mutu domin su karbi ladan rayuwansu wanda sun yi tun lokacin da suna da rai. Tun yanzu zaka iya shirya rayuwarka kafin mutuwa ta zo, domin littafi ya ce mutum za ya koma daga inda aka ciro shi. So ka sani rayuwa da kake yi akwai kadada, wata rana baka, wata rana labare ne kake. Amma rayuwar da kake shukawa yanzu shine zai koya mana rayuwar da zaka girba nan gaba. So bari mu sani cewa rayuwar yanzu yana da inganci. Ka koyi yanda zaka yi rayuwa, ka san cewa kai kana da kamannin Allah, ka san cewa kai ya kamata ka ba Allah daraja. Idan ba haka ba, za mu yi baban asara. Mai sauraro, mutum matacce ne. Yawancinmu akwai wanda sun riga sun mutu ma suna yawo, domin ayyukansu yanzu ya riga ya nuna mutuwa. Shi yasa idan ana koya rayuwa, mutum ya dawo ya gyara rayuwarsa, yana gani kaman ana bata mishi lokaci ne. Domin haka ka gyara rayuwarka, rayuwanka na yanzu zai gaya maka wani irin rayuwa ne zaka samu nan gaba. Shuki ne muna yi, za mu girbe shi wata rana. Shi yasa littafin Ruyat Yohana sura 22 aya 12 yace, gashi ina zuwa da samri, hakina yana tare da ni, don zan saka ma kowanne mutum gwalgwadon aikinsa. Dan uwa mai sauraro, da wannan lokaci kayi kokari, kayi tunani, kai mutum ne wani lada zaka karba, kai mutum ne wanda kana jiran zuwan Ubangiji. Wannan duniya za ya wuce, yi tunani game da irin lada da zaka karba. Addu'a na da wannan lokaci, Allah ya sa mu yi shuki mai kyau, mu zo mu girbi lada mai albarka. Ubangijin Allah ya taimake mu. Mu yi addu'a. Mahalici mai rai, mun gode domin waɗannan kalmomi. Yadda mai tsauraro ya samu abin da za ya taimake shi cikin wannan rayuwa, har sai ran da za mu jira zuwanka domin mu karbi lada na karshe. Albarkacin jinin Yesu shine mancetonmu. Amen.
Idan na tambaye ka a yau ka zaɓi tsakanin waɗannan mutanen biyu, wanne za ka zaɓa a cikinsu? mai matsayi mai girma sosai ko kuma mai taimakawa mutane. Idan ka lura a yau a rayuwa, mutane ba sa takama da wanda yake da matsayi kawai. Na yadda akan girmama irin waɗannan mutanen. Amma idan yana da matsayi baya kuma taimakawa mutane, yana biya masu wasu bukatun da suke da su, to hakan dai ba shi girma ne akan matsayinsa, amma ba a kan kaunace shi. Amma wanda yake taimakon mutane, wanda yake nuna masa kauna, wanda yake taimaka masa sa'ad da suke bukata, to babu shakka akan kaunace irin waɗannan mutanen, akan darajanta su fiye da waɗanda suke da matsayi. Kai, koda kurma ne, koda mamakaho ne, yakan ji, yakan kuma gani idan ya yi karo da wanda yake da kauna, da wanda yake da zuciyar taimakawa mutane. Ba lallai sai ka kasance mai arziki ne da za ka taimaki wasu ba. Akwai wasu hanyoyi da za ka taimakawa mutane ba tare da ma ka sa kobo a cikin hannunsu ba. Idan ka ga wani kai masa murmushi, ko ka san cewa kana iya taimaka masa a cikin rayuwarsa. Idan ka ga wani koda ruwan sha ka bashi, ka lura cewa wannan zai taimaka masa a rayuwarsa. Wataƙila wani shawara kawai yake bukata saboda ya ɗauki wani mataki a rayuwarsa da zai taimaka masa. Idan ka bada wannan shawarar, ka ga ka yi taimako. Idan ko baka bada shawara ba, ka gani wataƙila mutumin nan sai kasa ɗaukan ƙudurin da zai taimaka masa. To ashe irin taimako da za ka iya yi wa mutum ba da kuɗi ne kawai ba, a'a, amma idan ka kasance kusa da su, idan ka taimaka musu, lallai kam za su samu su girma, sa'annan su ba za su manta da kai ba. Waɗanda suke marasa taimakon mutane ba za su samu nasara a rayuwarsu ba. Duk wanda baya da zuciyar taimakon mutane ba zai samu nasara mai ɗorewa a cikin rayuwarsa ba. Idan yana ganin cewa duk abin da yake da shi ya adana wa kansa ne, ko da kuɗi ne, ko da abinci ne, ko da shawara ce ma ta rayuwa, idan baka ba wa wasu ba, ba da daɗewa ba, waɗannan za su zama maka kamar dafi ne a cikin rayuwarka. Ya kamata ka nuna wa mutane hanyar da za su bi sa'ad da suke ɓata. Sa'ad da mutum yake cikin damuwa, ka taimaka masa da shawara. Idan mutum ma yana yunwa, ka taimaka masa da abin da zai ci. Domin Allah da kansa ya ba wasu ƙarfi kaɗan, ya ba wasu ma babu ƙarfin, ya nufa ne domin masu ƙarfi su taimaka wa marasa ƙarfi. To idan ko ka yi amfani da wannan dama da Allah ya baka, za ka ƙara gaba-gaba ne a rayuwarka. Yana kama da mai hawa tsani ne. Idan ka taimaka wa wani ya hau tsani, idan ka lura za ga cewa kai ma ka ƙarasa ka hau wannan tsanin domin ka ƙara tura shi ya yi gaba. Saboda haka sa da ka tura wani gaba, kai ma za ka ga cewa kana hawa, kana samun nasara, kana girma a rayuwarka. Saboda haka a yau ka dubi kewaye da kai, menene za ka yi domin ka kyautata wa wani, menene za ka yi domin ka taimaka wa wani. Matsayi ba shi ne mafi mahimmanci ba, amma zuciyar taimako ga wasu shi ne mafi mahimmanci. Wannan shawara ta fito ne daga bakin Malam Abu Dawaki.
Mai sauraro, iya abin da ya sauka kenan a shiri na yau. Ina amfani da wannan zarafi in idar da sakonnin gaisuwa zuwa ga ‘yan uwanmu a Mayo Renoho a Taraba. Kamar dan uwa Simon Zakaria, muna fata dan uwa Simon Zakaria kana tare da mu a shiri na yau. ‘Yar uwa Godiya Ishaku da kuma Mercy Ishaku, muna fata kuna tare da mu a shirinmu na yau. Manasseh Bitrus da kuma Sunday Bitrus, duka muna fata kuna cikin koshin lafiya. Ba zan manta da shi Honorable Ishaku Karimu Black ba da uwar gidansa Mary Ishaku Karimu Black, duka daga Mayo Renewal, muna fata ana tare da mu a shiri na yau. Dan uwa Bitrus Jumon, ga sakon gaisuwarka a shirinmu na yau, muna fata kai ma kana tare da mu. Ba zan manta da Matthew Inuwa ba dan uwa Matthew Inuwa, muna gaishe ka. Marcus Daniel, wanda ake kira ba mai yi Daniel, kaima ga sakon gaisuwa zuwa gare ka. ‘Yar uwa Lois Luca da kuma Shem Sabo Adamu, duka muna fata ana tare da Adventist World Radio. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu’a, shawara ko ta ra’ayi, za a iya a rubuta a tura mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Ga wadanda kuma za su so su tura mana da sako a waya, lambar wayarmu shine 0800-284-7000. Mai sauraro, sai mun gane sakonka. Godiya nike zuwa ga wadanda sun tallafa a shiri na yau ko kuwa in ce a makon gaba daya, kamar shi Pastor Audu da kuma Pastor Danladi Audu da kuma Pastor Dauda Jonathan, duka muna cewa Ubangiji ya saka da alheri. A madidina da sauran abokan aiki na kamar Omolaye Olushola Jagede da kuma Eze Elewemchi, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Mai sauraro, kada ka manta da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayewar gari da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.